الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله
يو أصبت شاد إيغا رمضان هجرة تدبودة دريبودة أربعين دبقوي كدا تشيدة إشرين دتاقوس غواتا مبيو شكرا تدبودة إشرين دشدا منا تشكين سورة محمد صلى الله عليه وسلم دام تشكوا دقا آية تبقوي إن شاء الله وانا سورة تنادو كدا بياني أكام سر نصر ياجي wato nasara a yaki yana da sirri wanda alqur'ani ya tabbatar mana akwai tunanin mu na abin da ke sa a samu nasara a yaki shi kuma akwai bayanin Allah daban inda shi Allah ya faɗa dalilin da ke sa mutane su samu nasara a yaki wanda ya faɗa mana cikin alqur'ani duk wani abin da zai zama bayani ne na Allah yana cikin alqur'ani to menene sirrin nasara a yaki wanda duk yayi wannan tambaya sai a karanta masa aya ta 7 ta suratu Muhammad mai Allah madaukaki yace
ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum
kasan da yawa da yawa mutane sukan so su san me sirrin da ke sa mutane su yi nasara a yaki wannan tambayar mutum yakan so ya samu amsar ta fa Allah da kansa ya bada wannan amsa a sura da ake kira suratul qitali suran yaki suran yaki saboda ka duk wani abin da kake so ka sani game da yaki ka zo wannan sura zaka ga bayani shi yasa ake kiranta suratul qitali kuma in muka lura Allah sai da ya kira yayi kira ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani kaga wannan amsa ba ta dacewa ga kafiri wannan magana ta dace ne ga wanda ya imani da Allah yayi imani da Annabi Muhammad yayi imani da Alqur'ani to ga sakon Allah in tansurullaha in kun taimaki Allah yansurkum zai taimake ku magana ta kare kana so ka san me sirrin nasara a yaki ga abin da Allah da kansa ya faɗa saboda Allah shi ke bada nasara ko Allah shi yake bada nasara to tunda shi yake bada nasara ga abin da ya faɗa kamar yana cewa idan kuna son in ba ku nasara tunda kun yadda nike bayarwa to ni ma ku taimake ni a wannan shine sharadi wato idan an cika wannan sharadi za a samu nasara wannan yana daga nau'in balaga na alqur'ani shi Allah ba zai faɗi bakar magana ba yana faɗan magana ce fara in kun taimake ni in taimake ku sai yayi shiru ai akwai bakar ko mecece in bu ku taimake ni ba za ku sha wahala amma sai yake faɗan wannan eh saboda ba sai ya faɗa ba shi Allah alkhairi yake danganta masa in kun taimake ni zan taimake ku in bu ku taimake ni ba wannan shi yake cewa mafhumul maqali zahiri maganar ga abinda ta faɗa amma akwai manufar boye meye manufar boye in bu ku taimake ni ba ba zan taimake ku ba wanda duk yake neman amsa me yasa musulmi bai da nasara a yau ga amsan nan amsan da Allah da kansa ya faɗa muddin mun taimake shi zai taimake mu kuma taimakon da zai mana ba irin wanda muke nema ba ne ya fi ƙarfin wanda muke nema saboda yanzu mu muna son a ba mu nasara a yanzu take abinda ake cewa sha yanzu magani yanzu take ka ba mu nasara Allah ya ce wannan ba irinsa ba ne yusabbit aqdamakum nasaran da Allah zai baku zai tabbatar da sawayenku wannan nasarar tafi wanda kai kake fatan ka samu anan me ake nufi da zai tabbatar da sawayenmu ma'ana biyu ce zai tabbatar da sawaye a lokacin da ake fada don babban abin da soja yake nema shine tirjewa in bai samu tirjewa ba yakin banza ne komai yawan makaminsa za a iya koran shi amma idan Allah ya bashi tirjewa ya bashi kafuwa ya tsaya akan kafafunsa to koda bashi da karfin makami sai kaga yayi nasara don haka yasa Allah yake cewa kam min fi'atin qalila galabat fi'atan kaseera bi'iznillah me yace wallahu ma'asabirina Allah yana tare da masu hakuri wato tirjewan yana daga cikin alamomin nasara ba karfin yaki bane don haka gali kuma duk wanda ka tambaya ko da soja ne ka tambaye shi shin karfin makami yana tasiri ma nasara zai ce eh yakan yi amma ba ko da yaushe ba karfin makami bane akwai karfin halin soja shi kansa to wannan fahimta na farko kenan na biyu fa idan Allah ya ba ku nasara har duniya ta kare wannan nasaran ba za a kwace ba shine tabbatar da wannan nasara yanzu idan ka dubi tarihin musulunci ka dubi yadda sahaban annabi Muhammad suka yi ta yaki aka samu nasara duk kasan da sahabbai suka na samu nasaran yakinsa don Allah ka gaya min kasar da ta koma ta zama kafira babu duk kasar da sahabbai suka ci nasara a yaki wannan kasar har yanzu musulma ce kaga wannan Allah ya tabbatar da me ya tabbatar da digadigan sahabban manzon Allah saboda duk wanda ya tafi wannan kasa ya ce me tarihin musulunci anan sai ya ce maka a ai wannan musulunci tun zamanin sahabbai musulunci ya zo nan ba ma kircin da kafirai ba su yi ba su raba waɗannan kasashe da addini musamman daular Soviet wanda kai ka sani lokacin da daular Soviet take haɗe kafin Allah ya rusa ta yana daga cikin manufofinta wanda ta yi ƙoƙarin raba musulman gabas da addininsu amma Allah bai ba su nasara ba har yanzu musulunci yana nan to sai dai tambaya guda ne Allah madaukaki ya ce in kun taimaki Allah zai taimake ku to ya za mu yi mu taimaki Allah wannan shine babban tambaya tun daga sharadi in mun taimake shi zai taimake mu wai ya za mu yi mu taimake shi ba akwai wani hadisi guda da yake fassara mana wannan wannan hadisin shine na Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara masa yarda da mahaifinsa wanda mun sani Abdullahi ibn Abbas yake ba da labari kuntu khalfa rasulillahi yawman wata rana ina bayan manzon Allah kaga kenan annabi ya goye shi annabi yakan yi haka ya goyi sahabi to suna kan wannan dabba sai annabi ya ce ya gulamu ya kai yaro inni uallimuka kalimatin zan koya maka wasu kalmomi don Abdullahi ibn Abbas yaro ne karami a lokacin iyakar zaman sama da manzon Allah wata uku ne. Allah ya karbi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya karbi ran manzon sa. Saboda haka Abdullah ibn Abbas bai dade da manzon Allah ba. To kasancewar ya samu haduwa da manzon Allah a ƙarshen rayuwarsa. Saboda a farkon rayuwarsa yana tare da baban shi Abbas, baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna garin Makka. Baffansa Abbas kuma bai musulunta ba, mahaifiyarsa kan ta musulunta da dadewa, amma baban shi bai musulunta ba. Saboda haka yana nan a garin Makka, bai samu hijira ya dawo Madina ba. Wanda shi Abdullah ibn Abbas da kansa yake faɗa, yana cikin masu rauni, yana cikin masu rauni da mahaifiyarsa, da ba yanda za a yi su bar Makka su dawo Madina, har Allah ya kawo lokacin da baffansa ya karɓi addinin musulunci. Shine baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi addinin musulunci, wanda shine baban Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara musu yarda. To kasancewar ba su dade ba, suna haduwa da manzon Allah. Annabi sai ya ce, yaro, bari koya maka wasu kalmomi. Kaga wannan wasiya ce, wasiya ce ga Abdullah ibn Abbas. Annabi ya ce, ihfazillaha yahfazuka, ka tsare Allah, Allah zai tsare ka. Yanzu ka ɗauki wannan hadisi ka ɗora a kan wannan aya, za ka ga ta dace daidai. In tansurullaha yansurkum, in kun taimaki Allah, Allah zai taimake ku. Shi kuma ya ce, ya kai yaro, ka tsare Allah, Allah zai tsare ka. Ashe ka ga magana guda ce ko? In ka tsare Allah ka taimake shi kenan. Ashe ma'anan taimakon Allah ba wani aiki ba ne da za ka yi don ka agaza ma Allah saboda Allah ya kasa. Ba wai Allah yana kasawa ba ne saboda haka yana buƙatar agajinmu, yana buƙatar taimakonmu, ba haka ba ne. Ka tsara dokar Allah shi ne ake nufi da taimakon Allah. Allah ya sa mu gane. Saboda haka in aka ce me ake nufi da mu taimaki Allah, sai mu ɗauko hadisin Abdullah ibn Abbas, ihfazillaha yahfazuka, ka tsare Allah, Allah zai tsare ka. Ai, ya dace da wannan ma'ana, saboda babu lokacin da ɗan adam yake buƙatar tsaron Allah kamar a lokacin yaƙi. Duk wata wahala da kake gani ta rayuwa tana da sauƙi, idan yaƙi ya zo bai bar talaka, bai bar mai kuɗi ba. Don haka musiba ce da tafi kowace musiba girma. Ba lokacin da ɗan adam yake buƙatar taimakon Allah kamar lokacin yaƙi. To sai Annabi ya nuna cewa ba ma yaƙi kaɗai ba ne, in ka tsare Allah a rayuwarka, Allah zai tsare ka. Sai Annabi ya fassara mishi, saboda yaro ne, ba mamaki ba zai iya gane maganan ba. Manzon Allah ya ce, ihfazillaha tajiduhu tujahaka, inda za ka tsare Allah za ka taras da Allah a gabanka. Ai, matsalar da ake shi ne ka yi ta roƙon Allah shiru, anya ko Allah ma yana kusa da ni. Eto, ai shi ne ka yi nisa da Allah, ka yi nisa da Allah, shi Allah baya nisa da bawa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, amma ba kowa yake zuwa kusa da Allah ba. Inna rahmatallahi qaribun minal musirin, rahmar Allah tana kusa ne da mutanen ƙwarai, ba mutanen banza ba. To saboda haka yasa za ka yi ta'addu'an babu ijaba. Sai manzon Allah ya gaya ma Abdullah ibn Abbas, idan ka tsara Allah tajiduhu tujahaka, in ka tsara Allah za ka tarar da Allah a gabanka. Idan an ce a gabanka, yana jira ka ce ba ni, sai ya baka. Shi ne ma'anar za ka tarar da Allah a gabanka. Wannan riwaya guda kenan. Akwai riwaya ta biyu da Annabi yake ce, ya fassara ma Abdullah ibn Abbas, ya ce, ta'arraf ilallahi firraha'i, ka san akwai Allah a lokacin walwala. Yaushe ne lokacin walwala? Lokacin da kake cikin zaman lafiya, ba tashin hankali, kaga kenan ba a shiga damuwar da za a roƙi Allah ba. To kafin damuwar ta zo, ka tsara dokan Allah. Shi yasa sai Annabi ya ce, ya arifuka fi shidda, sai Allah ya san da kai a lokacin tsanani. Ai, babu lokacin tsanani kamar lokacin yaƙi. So idan aka ce ta'arraf ilallah, ma'anan ta'arraf ilallah shi ne unsurullah, ku taimaki Allah. Taimakon Allah shi ne ku aikata duk abin da Allah maɗaukake ya umarne da shi. waɗannan ruwayoyi guda biyu na hadisin gaba ɗaya sun inganta hadisin Abdullah bin Abbas wanda yana silsilatu sahiha hadisi na 2382 da sahihul jami'i sahihar hadisin 7957 wallahi wannan hadisin yana da muhimmancin gaske ga rayuwarmu wallahi alazim wannan hadisin yana da muhimmanci dan haka yasa kake gani manyan masana kamar al-Imam an-Nawawi manyan masana hadisi da ya rubuta 40 hadis sai dauko wannan hadisi yasa a ciki me yasa saboda yana son uba ya san hadisin nan uwa ta san wannan hadisin da ya sani kowanne gida ya rike wannan hadisi idan gidajen musulmi mun rike wannan hadisi nasaran Allah ta so kaga taimakon da al-Imam an-Nawawi ya so ya mana saboda ai in ka lura Allah yayi littafin sa albarka dan ana cewa in banda al-Qur'ani babu littafin da ya samu albarka kaman 40 hadis saboda duk duniya in kaga gidan musulmin da babu 40 hadis to wannan musulmin banza ne amma duk musulmin kwarai ba a rasa 40 hadis a gidan shi saboda shine mafi karanta na abinda musulmi zai iya nunawa yana son manzon Allah
sallallahu
alaihi wasallam ba ce ka nemi sahih bukhari eto yana da tsada sai an yi odan sa kuma ga kudin da yawa sahihu muslim a 40 hadis kurum a samu a gidanka hadisai 40 wanda suna nuna kana son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya saka sai ya rubuta wannan hadin littafin sai ya saka 40 hadis sannan kuma bayan wannan al-Imam an-Nawawi wannan bai ishe shi ba ya rubuta littafin riyadus salihina wannan littafin yana tsarin 40 hadis me ya bambanta su riyadus salihina na manya ne 40 hadis na yara ne a zamanin shi fa amma ka san yanzu 40 hadis ma ba na yara ba ne na manya ne mutum nawa ne zaka ce ya karanta ma 40 hadis da ka a yau mutum nawa ne ko a cikin malamai sai waɗanda Allah ya musu rabu to saboda haka yasa shi al-Imam an-Nawawi yayi wancan dan yara sai yayi kuma wani don manya shine riyadus salihin saboda riyadus salihin in ka duba zaka ga yana da girman gaske sai yayi dabara sai ya ce babul muraqaba wato sai yayi babi a cikin riyadus salihin sunan babin nan al muraqaba mu lura da gefen Allah sunan babin kenan mu lura da gefen Allah ai shine in tansurullaha yansurku in kuna son ku samu taimakon Allah ku lura da gefen Allah abubuwan da Allah ya tsara muku bai tsara saboda amfanin shi ba Allah ya tsara ne saboda amfanin dan adam wallahi duk wani abin da kaji Allah ya ce ayi a bari Allah ba shi da riba kai don kayi baka amfani Allah ba don kaki baka cutar da Allah ba amma inda za mu haɗu mu tsaye da dokar Allah wallahi duniya za ta yi daɗi wato Allah ya tsara shari'a ne domin amfaninmu domin amfanin kawunanmu ba wai amfanin Allah ba saboda ka in ma aka tashi a yaƙi kana cewa wannan jihadi ne za mu taimaki Allah a za ka taimaki Allah ta ina da me me Allah ya rasa Allah bai rasa komai ba za ka taimaki kanka saboda ka duk abin da ka yi ba taimakon Allah ba ne taimakon ka ne amma da Allah ya ce ku taimake ni saboda ya ƙarfafa muku aikata abin saboda duk abin da ka san in ka yi shi Allah da kansa ya ce wannan abin in na yi taimako ne ga Allah zaka ƙara ƙaimi ka ƙara kuzari saboda Allah da kansa ya ce ku taimake ni kaga zaka ji daɗi akan abin da kake yi taimako ga Allah ne amma zahiri haƙiƙa wallahi ba taimakon Allah kake ba saboda ka duniya kaf inda za mu haɗa kai mu bijire ma Allah wallahi ba abin da zai rage Allah sannan kuma shi Allah dan ya kifar da duniyar yayi wata ba komai bane inna Allah ala kulli shay'in qadir amma abinda Allah ya tsara shi ne saboda taimakon mu idan dan Allah ya tsara duniya akan haka wato shi Allah kar ka dauka akwai wani sabon abu da zaka yi a yanzu da ya tsara duniya sai ya tsara mata dokoki. Allah ya tsara mata dokoki da ya gama sai programming dinta. Wannan haka yake. Wanda ya yi kaza, kaza zai faru da shi. Misali, idan ka sa hannu a wuta, za ka kone. Ai, ƙa'idar kenan ko? Wanda kuma ya ɗebi ruwa ya sha, to zai kashe kishi. Wanda ya ɗauki abinci ya ci, zai kashe yunwa. Kaga yadda Allah ya tsara abin, in ka yi kaza, kaza ya faru, in ka yi kaza, kaza ya faru, ya riga ya sa ƙa'idojin sai ya ƙyale duniya. In kana son duniyar ta yi daɗi, sai ka dawo ga ƙa'idojin nan. Shi yasa Ibn Taymiyya yake cewa, da Allah ya yi duniya, sai ya tsara ta a kan amana. Me amana, kar ka yi kaza, ka yi kaza. To duk wanda ya tsaida wannan amana shi ne duniya take mar daɗi. Ko da kafiri ne zai tsare wannan amana, to wallahi kafiri ne zai ji daɗin duniya. Idan musulmi ya ki kulawa da wannan amana, ya wahala. Saboda ƙa'ida ce wanda Allah ya riga ya tsara, in kuna son kaza ku yi kaza. To nasararmu a yaƙi, sai Allah ya sa sharaɗinsa menene, mu taimaki addinin Allah. In tansurullah yansurku. Shi yasa annabi ya dunkula wannan magana ya gaya ma Abdullah bin Abbas, Allah ya ƙara masa yarda. Idan ka dubi bayanin Ibn Hajar al-Haytami, domin malaman da suka yi sharhin arba'una hadis na al-Imam an-Nawawi, wallahi suna da ɗimin yawa a tarihi. Da yawa tun zamanin da ake sharhin wannan hadisin har zuwa yau, arba'una hadis. Daga cikin waɗanda suka yi sharhin arba'una hadis akwai Ibn Hajar al-Haytami, wani babban malamin fiqhu, babban malami da aka yi a tarihin musulunci. Littafinsa na sharhin arba'una hadis ana kiran shi Fathul Mubin, Fathul Mubin li sharhil arba'in, Fathul Mubin li sharhil arba'in, a shafi na 172 yana sharhin arba'una hadis. Sai ya ce hadhihi alwasaya alkhatira, kaga waɗannan wasiyoyi da annabi ya yi ma Abdullah ibn Abbas, ya ce alkhatiratul qadari, kimarsu tana da yawa, kimarsu tana da hatsari, bai kamata mu yi wasa da wannan wasiyar ba. Ya ce aljami'atu min al-ahkami wal hukmi wal ma'arifi, wannan hadisin ya tattaro hukunce-hukunce da yawa, ya tattaro hikimomi, sannan ya tattara ilimi ma ya fuqul hasr. Inda a ce malami zai zauna yana fitar da fa’idoji da aka samu a ƙarƙashin hadisin Abdullah ibn Abbas, ya ce wallahi ya fi ƙarfin a ƙirga. Wato inda za ka yi littafi kana cire fa’idoji ƙarƙashin wannan maganar ta manzon Allah, ihfadillaha yahfaduka, ka tsara Allah sai Allah ya tsare ka, ya ce ba za ka taɓa ƙididdige su ba. Alkhairi ne mai ɗimbin yawa. Ibn Usaymin shi kuma ya yi sharhin Riyadus Salihin, kuma ya yi sharhin arba'un hadis. Allah ya musu rahama. Ibn Usaymin, misali in ka dubi sharhu Riyadus Salihin juz'i na farko shafin 494, yace fa hadha alhadith alladhi awsa bihi Abdullah ibn Abbas, wannan hadisin da annabi ya yi wasiya ga Abdullah ibn Abbas, yace yanbaghi lil insani an yakuna ala ma dhukira lahu da'iman, ya kamata musulmi ya kiyaye wannan hadisi, kuma gaba ɗaya a rayuwarka kar a samu sakan da ka manta. In ji Ibn Usaymin, kuma gaskiya ne, ko da yaushe ka riƙa tuna wannan ƙa'idar da annabi ya karantar da Abdullah ibn Abbas, ihfazillaha yahfazuka, ka tsara Allah, Allah zai tsare ka. Ba wasiyyar da ta wuce wannan, saboda duk duniya idan Allah ya tsare ka, wallahi ba wanda ya isa ya cuce ka, babu wanda ya isa ya cutar da kai. Shi yasa annabi ya ce to kuma tsaron Allah akwai ka'idarta. Me ka'idar tsaron Allah? Sai an tsara Allah. To kaga ba karamin aiki bane. Idan ko ana maganar tsara Allah, shi yasa al-Imam an-Nawawi ya kira shi babul muraqaba. Al-muraqaba shine ka sa lura akan abu ba ka daga ido akan shi. Don haka yasa ake cewa, ake kiran Allah ar-raqibu, saboda Allah ya sa idanu akan ya sa Allah ya sa idanunsa akan halittunsa gaba daya gurgudan kiftawar ido Allah bai taba kawar da ganinsa gaba yishi inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai inji annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani lokaci wanda wani abu ya buya ga Allah subhanahu wataala to kuma abinda Allah ya tabbatar da tsaronka ya ta'allaka da tsaron Allah saboda kan kana neman gadi kana neman kariyar Allah to ka tsara Allah da'iman in ka tsara Allah an gama idan Allah yana tsaronka kar ka dauka akwai wani makamin duniya da za a yi amfani da shi a ci galaba akan ka babu shi idan aka ce Allah ne zai tsare ka ai kaga an gama shi yasa Ibn Usaymin ya ce ya kamata duk wani dan adam ya haddace wannan hadisi kuma ya rike ya ringa aiki da shi a koda yaushe sai ya ce wa an ya atami da ala hadhihi alwasaya mutun ya dogara da waɗannan wasiyoyi waɗannan wasiyoyi su zama jagorori ga rayuwarka misali kamar yadda Ibn Usaymin yake cewa ka haddace ihfazillaha yahfazuka koda yaushe ka ringa tunawa tsara Allah zai tsare ka magana ta kare yunwa ce ta dame ka tsara Allah Allah zai tsare ka fargaba ce kake tsara Allah Allah zai tsare ka duk wani abin da kake nema in duniya domin duniyar tashi ce lahiran ma ta Allah ce saboda ka in kana neman taimakon Allah ka tsara wannan wasiya allati awsa biha annabiyyu ibnu ammihi ibnu usaymin yace kuma kar ka manta wasiyar baya ga cewar annabi yayi ta ga musulmi kuma annabi yayi ta ga dan uwansa dan baffansa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda don haka yasa in ka dubi littafin kitabul fawaid na ibnu al-qayyim al-jawziya shafi na 43 ibnu al-qayyim al-jawziya da ya dinga kirga musibu da ke samun yan adam saboda sun bar wannan wasiyar ta manzon Allah wallahi a littafin su kitabul fawaid ya kirga musibu sun fi 45 wanda ke samun ɗan adam saboda ya bar aiki da wasiyar manzon Allah don abinda annabi ya faɗa ihfazillah ka tsara Allah yahfazuka sai tsare ka Allah ya yi alƙawari shi ko Allah bai saba alƙawari to inda za ka dubi musibu da ke samun mu duk waɗannan musibu dalili saboda mun ƙi tsara Allah amma wallahi in ka tsara Allah an gama hannun da ya yi ƙoƙarin hallaka ka wannan hannun shi zai zo gabanka yana roƙonka hannun da ya yi ƙoƙarin ya hallaka ka wannan hannun sai ya zo gabanka yana cewa wane ka taimake ni don Allah hannun fa da ya nemi hallaka ka wannan bayanin yana bayanin Ibn al-Jawzi ba Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya ba shi Ibn al-Jawzi ya riga Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya rasuwa shi ma babban malami ne akwai littafin sa Saidul Khatiri wannan littafin yana da kima wato ya rubuta ne saboda farautar tunanin mutane farautan tunanin mutane saboda tunanin dan adam shi ke sa shi ya bata to saboda haka sai ya rubuta littafin saboda me duk abinda tunaninka yake baka sai kokari ya mar iyaka sai ya sa mar ka'ida ya zo ma da bayani in ma daga ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah ya sa maka abin sai ka gan shi a fili sai ka gane ba shakka tsira tana ga wanda ya riko da umarnin Allah shi yasa kaga littafin ake kiransa Saidul Khatiri wanda an ce bai ma gama ba Allah ya karbaransa Allah ya mishi rahama in ka dubi shafi na 73 yace min aja'ibil jaza'i fid dunya yana daga abun mamakin al'amarin Allah daga nan duniya kaji abin da ya faɗa in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah zai taimake ku sannan kuma abin da annabi ya faɗa ihfazillaha yahfazuka ka tsare Allah Allah zai tsare ka sai ya ce to ga misali imtaddat aidir zulmi min ikhwati yusuf yan uwan annabi yusuf suka haɗa kai gaba ɗayansu za su cutar da annabi yusuf gaba ɗaya yan uwan annabi yusuf wanda sura ce da Allah ya saukar da ita a cikin Al-Qur'ani farkonta ya gaya mana tana dauke da wa'azi ƙarshen suran ma haka Allah ya faɗa mana saboda ka duk abin da yake wannan sura wallahi akwai abin lura ga mai imani malamin nan yace ta waɗannan ƴan uwa na Annabi Yusuf suka gama duk shirin da za su yi abinda zaka lura manya ne amma Annabi Yusuf kuma dan yaro ne karami saboda ka sai da aka yi wa baban ma dabara kafin a kwace yaron saboda an san cewa yaron ba shi da iko sai da aka nemi izinin baban kafin a tafi yawo da yaron kaga ya nuna yaron karami ne to baban ya ba su dan suka dauki wannan yaro suka tafi Allah da kansa yake ba mu labari falamma zahabu bihi lokacin da suka tafi da yaron nan wa ajma'u sun hada kansu kaf an yi alufi da ya bata jubi za su jefa shi a rijiya sun hada kai sun yarda ittifaqan babu mai nadama mu kashe wannan yaro kawai kaga dai kuma baya ga cewa ƴan uwansa ne suna sa shi a rijiyan lokacin ma wahayi bai yi ba amma sai Allah ya fara wahayi kaga saboda me tabbatar da maganar Allah in tansurullah yansurku lokacin wahayi ga Annabi Yusuf bai yi ba dan yaro karami ne amma sai Allah ya ce wa auhayna ilayhi yana rijiyan an jefa shi sai muka yi masa wahayi muka ce yaro yi hakuri latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashkuruna rana tana zuwa wanda zaka ba su labarin wannan al'amarin alhali ba su ma gane ba kaga Allah ya kwantar da hankalin yaro saboda idan aka ce yaro karami ya fada an jefa shi a rijiya akwai tashin hankali an bare kuma ƴan uwansa ne suka jefa shi a rijiya kaga bakin ciki zai damu wannan yaro duk abin da ake yi yana gani da irin maganganun da suka yi kafin a jefa shi a rijiyan gaba ɗaya ya fahimci babu masoyinsa a cikinsu ka san wannan bakin cikin yana iya sa yaron ba ya mutu sai Allah ya saukar da wahayi ga wannan yaro ya ce karkata yaro sai ya ji magana daga wurin Allah wannan maganar idan Allah ya yi magana da kai to maganar Allah ba irin ta ɗan adam ba ce kana samun nutsuwa kana samun waraka daga kowace damuwa duk abin da ke gabanka wallahi kana mantawa da shi saboda haka sai yaro ya manta gaba ɗaya yaro ya manta saboda wanda magana ta Allah subhanahu wa ta'ala to in taddad akufuhum bayna yadayhi bitalabi hannuwa sun hadu sun dauki yaro an jefar ana so a halaka shi kafin a gama suran sai Allah ya ba mu labari a aya ta 88 falamma dakhalu alayhi ana nan tafi sai ga shekara ta zo yunwa ta samu duniya ƴan uwan Annabi Yusuf sun taho Misr ana neman abinci kalu suka samu Annabi Yusuf kuma shike kulawa da abincin duniya gaba daya sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai mai girma kaji waɗanda suka nemi hallaka shi ko ya kai mai girma massana wa ahlana dur wallahi cuta ta same mu ba mu kade ba har iyalanmu a gida waji'ina bi bi'atin muzjatin mun zo da ƴan sulalla waɗannan kuɗin ma ba su kai mu sai abinda zamu ci ba saboda haka mu dai kawai mun zo ne saboda neman taimakonka fa awfi lana alkayla duk da cewar kuɗin mu bai kai ba a cika mana ma'auni wa tasaddaq alaina sai ayi mana sadaka a taimake mu domin Allah inna Allah yajidul mutasaddiqina kaji mugu ne yake cewa Allah yana bada lada wato mugu ma yakan gane kuransa ce Allah yana sakawa masu sadaka oh wanda ya nemi hallaka shi wa shine yanzu zai yi wa'azi saboda wahala ta shige shi shine sai Annabi Yusuf ya ce ah to hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf ko kun tuna abinda kuka yi ma Yusuf wa akhihi da dan uwansa iz antum jahiluna lokacin da buku gane ba kaji mutumin kwarai shi mutumin kwarai bai sakawa da mummuna a sai dai saka da kyakkyawa ai waye gaya maka cewa sun yi nadama waye gaya mar amma tunda mutumin kwarai ne sai ya ce lokacin da kuke jahilai kaga yana nufin yanzu dai ku masana ne kaga magana mai daɗi yake faɗa musu ai kamata ya ce musu ai ku jahilan nan kun tuna abin da kuka yi min kuwa, amma sai ya ce da da kuke jahilai kun tuna abin da kuka min, dan Allah ka ji magana mai dadi, wato kar ka saka da mummuna akan mummuna da aka yi, amma sai dai ka saka da kyakkyawa. To wannan kalma da ya faɗa, domin da faɗanta sai hankali ya dawo musu, saboda idan kana da ɗan uwa ya shiga daula, saboda ni'imar mulki yakan canza, kai kana karkara in ka zo ka ganshi ba za ka gane ba. Amma da ya fara magana irin ta mutanen karkara, sai ka ɗan dube shi da ya ce a wannan fashi ne, to abin da ya faru kenan. Da Annabi Yusuf ya faɗi wannan, kun tuna da abin da kuka yi mai Yusuf lokacin da kuke jahilai a da can, yanzu kuma masana ne a ba yanzu ba, da da kuke jahilai, sai suka ce a innaka la'anta Yusuf, ko dai kai ne Yusuf din nan? Kala sai ya ce ana Yusuf, ai ni ne Yusuf, hada akhi, ga dan uwana kuma. Sai ya ce kad mannallahu alaina, Allah ya mana falala. Sai ya dawo musu da ka'idar Allah ma duniya, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, duk wanda ya kiyaye Allah kuma ya hakuri da hukuncin Allah. Saboda ita duniya Allah ya yi ta yanda babu mai zama a cikin ta, wallahi sai ya yi hakuri. Haka Allah ya duniya, da masoyan Allah da makiyan Allah dole sai sun yi hakuri da duniya, saboda ita duniyar gaba ɗaya Allah bai son ta, ya la'ance ta tsarin nata ma Allah bai son shi, don haka ba ta da kima a wurinsa. To don haka yasa duk wanda ya zo duniya sai ya yi hakuri. Na ɗaya, ka kiyaye Allah. Na ce ka kiyaye Allah shi ne kar ka taka dokar Allah, shi ne kiyaye Allah ko? To sannan na biyu, ka yi hakuri da hukuncin Allah. Kaga abu biyu in ka yi, to kana cikin masu kyautatawa. Allah ya ce fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah ba zai taɓa tauye ladan mutanen ƙwarai ba. Sai suka ce a tallahi laqad asaraka Allah alaina, wallahi Allah dai ya fifita ka. Saboda shi mutum idan ya yi mugunta ba zai manta wannan mugunta ba har abada. Muguntan da suka yi Annabi Yusuf, yanzu da suka gan shi a kan ƙaragar mulki, dukiyar duniya tana hannunsa, ga su kuma su abinci fa ne ma babu, sai suka gane ashe mugunta bai sa mutum ya ci nasara a duniya. Suka ce a laqad asaraka Allahu alaina, gashi dai Allah ya fifita ka a kanmu, mu ga mu da yawa amma ba mu iya komi ba, kai kadai mun yi kokarin hallaka ka, sai Allah ya daga ka. To shi yasa Ibnul Jauzi a littafinsa Saidul Khatir sai ya ce ga ka'ida, hannun da ya yi kokarin cutar da kai, wannan hannun sai ya nemi, sai ya roƙe ka, wato komai dadewa. Kuma gaskiya ne, kaga hannuwan ƴan uwan Annabi Yusuf sun yi kokarin hallaka shi, da waɗannan hannuwan aka zo ana roƙon Annabi Yusuf. Me ya sa Annabi Yusuf ya yi nasara? Kar ka ɗauka Annabi Yusuf ya yi nasara ne saboda uban ya ɗaura masa wasu ‘yan kuɗi a aljihu, ya ce to ko da rana za ta ɓaci, rike wannan don guziri babu. Babu wani guziri da ɗan ya samu daga wajen mahaifinsa, babu. Guzirin abu biyu ne, innahu man yattaqi wa yasbir. Wannan ya nuna Annabi Yaqub ya karantar da yaransa tun suna ƙanana, ya gaya musu lakanin rayuwa, ga abin da za ka yi ka ci nasara a rayuwarka, wanda wajibi ne a kanmu. In kana da ɗa, dole sai ka gaya mishi wannan, ka gaya ma ɗanka, kai yaro ga sirrin nasaran duniya ba mugunta ba ce. Ai, wanda ya tsara duniyar yana kallonta har yanzu. Karka ɗauka da Allah ya duniya sai ya jefar ya ƙyale mu sai mu yi abin da muka ga dama, yana kallonmu. Wallahi Allah bai bar kallon duk abin da ya halitta a duniya ba, saboda da ikonsa ne al'amura suke gudana. To yanzu kai kana tunanin akwai yadda za a yi ka cutar sannan kuma ka samu nasara a rayuwarka, ba zai yiwu ba. Amma inda za ka kiyaye dokokin Allah, bari na bari yi na yi, to kaga ka koya ma ɗanka lakali da zai nasara a duniya. Abin da ya faru da Annabi Yusuf kenan, yana ɗan ƙarami, kuma wannan wasiyar ya riƙe ranar da
gaskiya ta yi halinta sai ya gaya ma ‘yan uwansa ga ƙa’idar don suna cewa ƙad a sarakallahu alaina Allah ya fifita ka a kanmu sai ce a’a kar ku ɗauka Allah yana son kai Allah baya son kai ba wai Allah yana so na fiye da ku ba ne ya ce ne innahu man yattaqi wa yasbir wanda duk zai kiyaye dokokin Allah yayi hakuri da hukuncin Allah to ya tabbata Allah ba zai tauye ladansa ba kaga annabi Yusuf su suna ganin dan magana su ma akwai kuskure qad asarakallahu alaina Allah ya fifita ka akanmu kar ka manta lokacin suna yara suke ganin laifin babansu ai babanmu ya fi son Yusufu hasada ta shigo ko ba haka bane wanda shine Allah ya faɗa a farkon sura to yanzu a ƙarshen suran kuma fa ba laifin baban aka koma za a faɗa ba sai aka koma laifin wa laifin Allah kaga da baban ya fifita Yusuf saboda haka suka yi meeting za su je su hallaka annabi Yusuf to yanzu sun tabbatar ba su iya ba tun daga annabi Yusuf dai yana da rai tun da annabi Yusuf yana da rai kaga ba baban shi bane ya kare shi wa ya kare shi Allah ne to sai nan ma kuma za su sake kuskuren baya su ga laifin da sun ga laifin baban kuma annabin Allah ne yanzu za su ga laifin Allah qad asarakallahu alaina Allah ya fifita ka ya baka ya hana mu sai ce a ku gyara innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya son kai babu wata halittar duniya wanda Allah ya ware ta yace kawai ina son ta saboda Allah ya yi ta a ka'ida ce duk wanda ya kiyaye dokar Allah yayi hakuri shi kuma Allah zai taimake shi abin da ya faru da ni kenan ko zaman da yayi a fursuna ai gaskiya ta tabbatar da shi a fursunan saboda gaskiyan da yayi ya samu hanyar fita bayan ya fito saboda gaskiyarsa mai mulki ya bashi mukamin da babu wanda ya samu irin shi a duniya kaga yana gwada maka me kiyaye Allah shike sa a ci nasara ba ma a lahira ba tun daga duniya don haka yasa ya karantar da su wannan ka'ida yake ce musu innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin kuma kar mu manta kamar yadda Allah yake faɗa a wannan sura in tansurullaha yansurkum me yasa ba maganin nasara a yaƙi idan mun tsaya yaƙi babu nasara da mun dawo wannan aya za mu gani mun ƙi taimakon Allah me ake nufi da taimakon Allah maganar annabi Yusuf man yattaqi wa yasbir ka kiyaye dokokin Allah ka yi haƙuri da abin da ya same ka na ƙaddaren Allah to saboda mun ƙi haƙuri muna saƙo saboda ka muna ganin akwai shortcut wanda za a samu daɗin rayuwar duniya don shi ɓarawo da kake gani yake akwai wata gajeruwar hanya wanda in ka bi ta za ka more duniya kuma kuskure ne ai da zaran ka saɓa ma Allah to wallahi kar ka ɗauka duniya za ta yi daɗi ba za ta yi daɗi ba idan ka ce bari in yi sata da ka yi sata ka zo babban maƙiyinka na farko shine mai sayan kaya ko ka lura saboda ya riga ya san kai ɓarawo ne inda za ka kawo abin miliyan ɗari saboda tsabar rashin kunya zai ce don Allah ka sayi min 5,000 kuwa abin miliyan ɗari sai ce 5,000 saboda wato yana maka magana ne na karin magana ko ka san na sani a to in ba don haka ba ya zan kawo maka kayan miliyan ɗari ka ce min wai abin nan to yana maka ishara ne ko dai ka karya kuɗin ka sayar min ko in fallasa kaga tun daga ranar ma dai ka san baka da kwanciyar hankali don haka dole a wulaƙance za ka sai da abin sannan kuma dama in ka karɓi wannan kuɗi Allah ya tsine mar wannan kuɗin tsinanne ne da wuya ka gama cin wannan kuɗin baka gamu da musiba ba kuma ko da ka cinye wannan kuɗin za ka samu ka cinye da gaggawa gashi ka yi satan dukiyar da za a ce ka huta ba ka huta ba saboda wanda ya zo sayan ma gaba ɗaya ya talauta ka kuma ka kashe kuɗin da wuri sannan sai ka sake komawa ko to idan ka yi nasara a karin farko kar ka ɗauka na biyun za ka yi ba mamaki a karo na biyu ajalin ka ne. Shi yasa mutum sai ya dauka tunaninsa akwai shortcut, akwai wani yanke wanda za a ji dadin duniya. Wallahi babu yanke, babu yanke. In kana son ka ji dadin duniya da lahira, ka bi ka'idar Allah. Innahu man yattaqi wa yasbir, ka kiyaye dokokin Allah, kai hakuri da kaddara. Me hakuri da kaddara? Inji Annabi Yusuf, Allah ya san da kai, ba wai ya sani ba, ya hana ka jari. Saboda kai zama dole kawai sai ka rake gatari ka tafi fuskare. To karka dauka Allah bai sani ba, ko Allah baya son ka da sanin Allah. Wallahi duk takun da kake Allah ya sani. Don haka abinda yake so ka yarda, shi ya kaddara maka, kuma kai hakuri. Saboda ka sai kai hakuri da safe, ka je kai fuskaren da yamma, jiki ya gaji a dawo a huta, Allah yana kallon ka. Billahi alazim, ba ka gamawa da duniya face Allah ya masa kaiya. Gwada ka Allah yake. Don haka hakuri da wahalar duniya shi ne ka'idan farko, da kuma kiyaye dokokin Allah. Idan an ce kiyaye dokokin Allah, ka ga ba za ka yi sata ba. Hakuri kuma ba, za ka dubi yanayin da kake ciki, ba kai ka samar ma kanka ba, Allah ne ya hukunta. To akasari abin da ya sa ba mu da nasara a yaƙi, idan ka dubi mayakan gaba ɗayansu masu sabon Allah ne, daga sojan zuwa ga kwamandan zuwa ga shugaban da ya tura su, gaba ɗaya ba mu tsoron Allah. Ya za a yi su samu nasaran Allah? Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah ya ce in tansurullaha yansurkum, in kun taimaki Allah, Allah zai taimake ku. Yaƙin da ake ma babu taimakon Allah, babu tsoron Allah. Saboda haka wannan yaƙi idan an tafi za a yi mata fyaɗe, idan an ga dukiyar talaka a ɗauke, musiba ba ta shiga ga mutane sai yaƙi ya same su. Saboda wanda kake ganin ma zai taimake ka, sai ka ga azzalumi ne, macuci ne. Sau da yawa muna ji ana cewa waɗannan ƙungiyoyi da kake ji ana cewa Red Cross da sauransu masu tallafi, sau da yawa wanda na ji bayani na wanda take aiki shugaban majalisar ɗinkin duniya, take cewa su waɗanda suke zuwa ba da tallafi na farko, idan musiba ta auka magari a ce maka ai an tura Red Cross da sauransu, waɗannan da farko da sun zo babu macuta kamar su. Saboda ka su suke zuwa su dasa ma abinda waɗancan maƙiyan ba su dasa ba. Galibi wallahi na ji wannan. To abinda ke faruwa kenan, babu taimakon Allah sai zalunci. Ya za a yi ku samu nasara a wannan yaƙi? Sannan kuma babban al'amari shi ne ba ma tuba. Domin koda ka gyara hali, ga abinda Annabi Yusuf ya faɗa, innahu man yattaqi wa yasbir, ka yi hakuri ka kiyaye dokokin Allah, to duk da haka sai an haɗa da mene? Neman gafaran Allah. Don haka yasa Allah ya bamu labari, misali a suratu Ali Imran aya ta 148, ba ma daga kan Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam, ba ma daga kan manzon Allah ba. Allah ya bamu labari yace wa ka'ayyin min nabiyyin, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyuna katsirun, annabawa nawa ne bayan Allah na ƙwarai suka yi yaƙi tare da su. Annabi ya tafi yaƙi da sahabbansa, waɗannan sahabbai Allah ya kira su da cewa ribiyuna. Ribiyuna kaga su ne mafi darajan 'yan adam a duniya bayan annabawa. Domin idan aka ce ribiyuna ana nufin waɗanda suke tarbiyyan mutane akan son Allah da son annabinsa. Shi yasa a suratu Ali Imran Allah yake cewa wasiyar da annabawa suke kenan shi ne kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba. Wato asali duk wani annabi idan ma zai ce ka zama mutumin ƙwarai, to zai ce ma ka zama mutumin da ke da hali irin na rabbani. Rabbani kuwa shi ne mutumin da yake da daraja bayan annabawan Allah. To Allah ya ce annabi nawa ne ya tafi yaƙi tare da manyan bayan Allah, kasirun, Allah ya ce suna da yawa, da suka tafi yakin ga abin da ya faru fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wahalar da ta same su a hanyar Allah bai sa sun yi rauni ba ga annabin Allah ne zai tafi a gwabza yaki ya samu rauni amma wai bai samu rauni ba saboda cewar to yaya ku Allah ne zai turo ni kuma ya bari ana wahal da ni a'a annabawan suna ma jin dadi idan sun samu rauni ba sa ganin kuskuren Allah fama ba'ufu lima asabahum fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama ba'ufu wama istakanu Allah yace ba su samu rauni ba shine alwahanu ba su samu karaya ba saboda abubuwan da suka same su annabi ya samu karaya sojan musulmi ya ce kai anya wannan yake ko indai dan Allah ne yana ganin mu ake wahala mu kaga an samu shakka to wannan shakkan Allah yace ba a samu ba na biyu ma ba'ufu jikin nasu bai yi rauni ba don haka yasa bayan an dawo yakin Uhudu an yi wa sahabbai raunuka sai ga labari ya iso cewa ai kafirai sun juyo sai manzon Allah yace to a zaga a yi shela a garin Madina za a sake fita taran kafirai amma ba a yadda wani ya fita ba sai wanda aka yi yakin nan da shi a jiya mu da muka jikata mu ne za mu je mu kadai me Allah ya nuna maka ma ba'ufu ba su samu rauni ba Jabir yake cewa sai kaga sahabi ya ce naji shela yace annabi ne ya aiko a sanar za a sake fita yaki amma wanda aka yi yaki da shi za a kuma yace ku zo ku dauke ni kuma gashi baya ma iya tashi fa ce ku zo ku dauke ni sai a dauke shi sai a fito da shi sai a zauna da shi a kan raƙumi ba zai iya zaunawa ba saboda tsabar jikata ba zai ma iya zaunawa akan raƙumi ba sai ce ku kwantar da ni da ciki akan doran dokin akan bayan dokin sai a kwantar da shi akan bayan doki sai a kore dokin saboda ka doki zai tafi yaki ta jifa waɗanda suka yarda da Allah ba sa shakkan al'amarin Allah shi yasa Allah ya ce ma wahanu lima asabahu fi sabilillah na ɗaya wa ma ba'ufu na biyu wa mastakanu kuma ba su ga takaici ba babu takaici saboda duk abin da ka rasa domin Allah wannan ba abin da za ka yi bakin ciki ba ne a kansa sai Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri me Allah ya ce a gaba wa ma kana qaulahum da aka tafi wannan yaki annabawa da yawa da mabiyansu ba su da abin da suke faɗa a wajen yakin illa qalu fa ce rabbana ighfir lana zunubana idan an tafi yakin kenan ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina da wuce iyaka da muka rika yi wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da sawayenmu wansurna alal qaumil kafirin Allah ka bamu nasara akan mutane kafirai kaga mun dawo ga abin da ke sa a samu nasaran Allah kaga Allah ya bamu misali da annabawa idan annabawa sun tafi yaki yanzu dukkan aikin ka ai baka kai annabin Allah ba komai iya ibadarka baka kai annabin Allah ba to amma abinda Allah yake cewa annabawan sun tafi yaki duk da cewar sun san su masu ibada ne amma fa babu abinda suke yi a wannan yaki face addu'a ma kana qaulahum babu maganar su a wannan tafiya illa an qalu kawai indai ka saurare su zaka ji abinda suke cewa rabbana ighfir lana zunubana Allah ka gafarta mana laifukanmu ashe duk halinka na kwarai akwai inda kai ma Allah laifi ana maganan annabawa ne fa addu'an da suke suna cewa Allah ka gafarta mana zunubana laifukanmu idan ma ibadace muka yi kai ibadar ma akwai gyara saboda me israfana fi amrina mun wuce iyaka a wurin Allah ba gwaninta ba ne shi yasa bid'a musiba ce tana hana mutum ya samu nasarar duniya kafin ma a je lahira suna cewa Allah mun sani mun bauta maka to amma mun san kuma mun wuce iyaka wannan wuce iyakan Allah ka gafarta mana saboda idan Allah bai maka gafara ba to nasarar ma ba za ta samu ba saboda shi ya tabbatar da wannan ka'ida in tansurullaha yansurkum wannan ka'ida tana nan in kun taimaki Allah ya taimake ku to ya zama kai ne sabo ne kai ne kake neman taimakon Allah yanzu ka zo yaki shi kuma Allah yayi kaida in tansurullaha yansurkum kai kuma mai zunubi ne idan ma ibadar ce baka yi ta daidai ba to sai annabi ya gane ko da a ce mutanen kwarai ne akwai bukatar su hada da addu'a saboda haka sai annabawan suna cewa rabbana ighfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana fi amrina wuce iyaka da muka yi ta wajen al'amarinmu nan ma ka gafarta mana wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da sawayenmu sai suka ce wan sunna alal qawmil kafirin Allah ka ba mu nasara akan mutane da suka zama kafirai tunda sun yi wannan sai Allah ya gaya mana fa atahumullahu sawabat dunya sai Allah ya ba su ladan duniya domin kowanne aiki kai lada biyu ne shi Allah in kai ibada idan ka bi umarnin sa to lada biyu zai maka ya baka duniyar ya baka lahira kar ka dauka wai idan kai ma Allah zai ce to bazan baka duniya ba sai lahira duniyar yana baka in kai masa sannan kuma ya baka lahira abinda zai yi idan zai baka duniya sai ya baka mai kyau wanda ba zai halaka ka ka rasa lahira ba saboda ta Allah ya ce mana a dalilin abinda suka yi dinnan fa atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah ga kuma ladar lahira mai kyau wanda take jiran su me Allah ya faɗa a ƙarshe wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa me ake nufi da kyautatawa ashe kaga kyautata ibada ne don wannan kalma ta zo daga bakin annabi Yusuf yace man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajran muhsinin haka ne ko fa inna allaha la yudhi'u ajran muhsinin duk wanda ya kiyaye Allah yayi hakuri Allah baya tauye ladan masu kyautatawa me ake nufi da kyautatawa ashe kiyaye Allah ne da kuma hakuri da hukuncin Allah shine yasa anan Allah madaukaki yace fa atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin idan ka dubi suratul baqara aya ta 250 nan ma Allah ya tabbatar mana kamar yanda yake fada a waccan aya ku ila ma sabaqa tabayyana annahu yajuzu fil asra shay'ani wannan sai ya nuna abubuwa guda biyu aka halatta al awwal an yuqtalu na daya Allah ya halatta a kashe kafiri misali bayan an gama yaki an samu kafiri an kama shi fursuna Allah ya halatta a kashe wannan fursuna shi yasa aka kawo kalma ta almannu alfarma kaga ba a kashe ba kenan Allah ya halatta bayan an gama yaki an samu fursunoni musulmai su kashe waɗannan fursunoni wallahi halal ne wannan ya tabbata a cikin alqur'ani ya zo ta bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasani nabiyu an tu'khadha alfidya min almushrikin ana iya karban fansa maimakon a kashe kafiri sai a karbi fansa imma na kuɗi ko kuma ya kasance an canza da wani fursuna shi ma wanda kafirai suka kama shi yasa yace an yufdu bi mali tana yiwa a ce to ba za mu sake muku wannan fursunan ba sai kun biya mu kuɗi dubu kaza ko miliyan kaza yajuzu an yufdu bi manfa'a sannan kuma ba lalle bane ma sai da kuɗi dan ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fi asra badrin fi usara badrin haisu atlaqahum ala an yuallimu ahlal madina wannan ta bayani ibnu usaymin bayan an gama yakin badar aka kama wasu fursunoni kafirai ne wadannan fursunoni suna da ilimi sai annabi ya ce to kowa yana aiko dan uwansa yana aiko kuɗi wanda za a fanshe shi ku ba a samu wanda zai fanshe ku ba don haka tunda kuna da ilimi za mu ba ku yara a garin Madina ku koyar da su in ka koyar da yara kaza shikenan sai mu sake ka ashe kaga ana iya karban fansar bawa ta gefen hidima zai yi hidima idan ya yi hidima zuwa ga wani lokaci sai a yanta shi wahala ya juzu an yi tulaku ya ce na'am ya juzu zalika shin ana iya sake mutum bayan ya koyar da yaran sai zama dama sharadin da aka yi kenan shi yasa a wannan ayar Allah ya ce hatta idza askantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a hatta tada'al harbu awzaraha fasara mukhayyaran baina salasati ashiya, saboda kai sa Allah ya ba mu annabi zabi tsakanin abubuwa guda uku. Na daya alqatlu, Allah ya ba mu annabi zabi idan an gama yaki a kashe kafirin, kafirin da aka kama a kashe su, Allah ya bashi wannan damar. Na biyu fida'an, shine a karbufansa, a karbufansa na kafiri a sake shi. Sai na uku almannu, ayi alfarma, alfarmar ko ita ce a sake kafirin yayi tafiyarsa ba a ma karbufansa ba, kaga ba a kashe shi ba, ba a karbi komai a wurin sa ba, an yi masa alfarma an ce yayi tafiyarsa. Wani a kashe shi, wani a karbufansa, wani a kyale shi. Kaga kenan Allah ya ba mu annabi damar abubuwa guda uku. Kuma in ka dubi rayuwar manzon Allah haka zaka ga yayi ta faruwa, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da al'amura musamman ta sashin yaki, abin da ya faru kenan. Sai Allah ya ce mene, Allah ya ce sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah ya yi alkawari zai shiryar da su, suwa da wanda ya tafi yaki aka kashe shi, da wanda ya tafi yaki ba a kashe shi ba, indai musulmi ne. Allah ya ɗauki alkawari mene, sayahdihim, zai shiryar da su, wa yuslihu balahum, kuma zai gyara al'amuransu. Saboda haka yasa jihadi yana da falala mai yawan gaske, jihadi yana da falala. Ka san Allah madaukake yana magana ne akan wanda ya tafi yakin, walladhina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum, waɗanda aka kashe su a hanyar Allah, Allah ba zai bata ayyukansu ba. Ko kuwa walladhina qatalu fi sabilillah, waɗanda suka yaki a hanyar Allah, falan yudilla a'malahum, Allah ba zai bata ayyukansu ba. Sai ya ce sayahdihim, Allah zai shiryar da su, wa yuslihu balahum, kuma Allah zai gyara al'amuransu. Gyara al'amari shine Allah ya tsare maka aiki ya zama baka bata shi ba har zuwa mutuwarka. Saboda zaka iya aikin alkhairi, amma daga baya shedan ya sa mutum ya bata aikinsa da kanshi, Allah ya kare mu. Sai ya ce wa yudkhiluhumul jannata, kuma Allah zai shigar da su aljanna, arrafaha lahum, ya riga ya sanar da su game da ita. Da wannan kalma arrafaha lahum, ya sanar da su game da ita aljanna, kalma ta dauki ma'ana daban-daban. Misali, Allah ya sanar da mu game da aljanna a cikin Alkur'ani. Allah ya gaya mana ni'imominta, saboda haka yasa ba sai ya kirga ni'imomin anan ba, ya riga ya gaya mana ni'imomin da take cikin aljanna. Saboda haka musulmi babu abin da yake so a rayuwarsa kaman ƙarshensa a lahira ya kasance aljanna. Shi yasa sai Allah ya ce to zai shigar da su aljanna, aljannan nan da ya riga ya gaya musu ita, ya riga ya gaya musu, wato sun sani. Kaga fassara guda kenan. Sannan kuma idan aka ce arrafaha lahum, an sanar da su ita aljanna, to wannan yana nuna in ka tashi a lahira baka buƙatar a nuna maka hanyar aljanna, ba kaman duniya bane, ba kaman duniya bane, hanyar gari sai an sa alama har ma a rubuta maka tsakaninka da garin yanzu kilomita kaza ne. To lahira ba ta buƙatar alama, a lahira babu alama. Kuma an samu hadisai da suka inganta, misalin su shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri, hadisin Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'd bin Malik, Allah ya kara masa yarda, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisin yana da tsawo, yana da tsawo, zaka ganshi a Sahih Bukhari musamman a Kitabul Mazalim, yana babu qisasil mazalimi, ja inda Al-Imam Bukhari ya kawo hadisin da ke magana game da gadan siradi, gadan siradi, hadisin sa yana Sahih Bukhari. To Abu Huraira yace a cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana bayan musulmai sun gama ƙetare gadan siradi, Allah ka samu ne, sai manzon Allah yake gaya ma sahabbai, yace fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, na rantse muku da wanda ran Muhammadu ke hannunsa. Kaga Annabi ya yi rantsuwa a nan, la ahaduhum, duk wani dan aljanna, bi manzilihi adallu minhu fid dunya, ya fi gane gidansa na aljanna akan gidansa na duniya. Sai da annabi ya rantse. Yanzu kaga anan in mun tashi daga wannan karatun kowa ya san hanyar gidansu. Saboda ba wanda zai ce sai an kai ka ka san hanyar gidanku. Ba sai an koya maka ba. To amma annabi ya ce yanda ka san aljanna gidanka na aljanna ya fi yanda ka san gidanka na duniya. Saboda haka kenan ba ma'anar sai ka yi tambaya don Allah ta wani kwana aljanna ta take ko wace unguwa ba ka buƙatar tambaya. Kuma hadisin yana sahihu al-adab al-mufrad al-imam Bukhari ya kawo shi a littafin al-adab al-mufrad shine hadisi 375 fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi a littafin al-adab al-mufrad kenan na rantse muku da wanda ran muhammadu ke hannunsa la ahaduhum bi maskanihi maimakon bi manzilihi adallu minhu fil janna fil dunya sai ce bi maskanihi fil jannati adallu bi manzilihi kana fil dunya maskanihi mazauninka a gidan aljanna kafi saninsa akan mazauninka a nan duniya babu shakka wannan ya tabbata. To kaga kenan wannan ayat ta dauki ma'anan haka da Allah ya ce arrafa halahu yudkhiluhumul janna Allah zai shigar da su aljanna. Zaka ce wa zai nuna musu aljanna idan an tashi lahira? Sai Allah ya ce arrafa halahum ya sanar da su hanyarta. Kaga nan ma ya dauki fassara haka ai Allah ya sanar da su hanyarta. Saboda haka yasa da ka tashi a lahira ba ka tambayar kowa sai ka wuce gidan aljanna. Dama Allah ya riga ya sanar da kai. In ka dubi bayanin al-hafizul ayni a littafin umdatul qari mujallad 12 shafin 401 yace inna ma kana adallu li'annahum arafu masakinahum bi ta'ridiha alaihim bil gadawati wal ashi. To ina daga tawilin da malamai suka yi ya aka yi mutum idan an tashi a lahira yake gane aljannansa. To tawili na farko wanda al-imam al-ayni yake faɗa mana shine ka san alƙawarin Allah ne idan musulmi ya mutu a kullun za a nuna mar gidansa na aljanna sau biyu da safe a nuna masa da yamma a nuna mar har tashin kiyama in dai musulmi ya mutu idan dai aljanna ce makomarsa. Haka ma mutumin da ya mutu wanda wuta ne makomarsa shi ma haka za a yi ta nuna mar wutan safe da yamma. Kaga tun kafin tsayuwar hisabi idan dai aka ce mutum ya bar duniya daga ranar da ka mutu zaka ga masaukinka, daga ranar da Allah ya karɓi ranka zaka ga masaukinka imma aljanna ko wuta Allah ya tare mu. To saboda ana ta nunawa a nuna maka yau a nuna maka gobe a nuna maka jibi a nuna maka gata. To da aka ƙetare saradi ya ce to ga aljanna can a shekara da shekaru ana ta nuna ma sau biyu a rana. Sai malamai suka ce ai ba sai an gwatanta maka hanyar ba, ka riga ka san hanyar sai kawai ka wuce. To wanda kuma ya dan bambanta da hadisin Abdullahi ibn Salam, wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri kenan. Hadisin Abdullahi ibn Salam abinda yace innal mala'ikata tadulluhum ala tariqil janna, mala'iku su suke nuna wa mutane hanyar aljanna yaminan wa shimalan, su nuna maka ta hagu ko ta dama. Kaga an samu riwaya guda biyu sai zama kamar suna karo da juna. A hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya tabbata kamar yadda ayar al-Qur'ani ta nuna annabi ya ce mutane za su gane makomansu a gidajen aljanna ba tare da an nuna musu ba. Arrafa halahum. Amma a hadisin Abdullahi bin Salam mala'iku ne za su zo za su maka jagora. Kamar yadda ka san a nan duniya mutum shi zai maka jagora ya kai ka gidan da kake nema ko unguwar da kake nema. To a lahira fa al-mala'ika tadulluhum ala tariqil janna, mala'iku su za su nuna maka hanyar aljanna din, dama ne za ka yi hagu ne duk mala'iku su za su kwatanta maka. Kuma hadisin Abdullahi bin Salam al-Imam al-Hakim ya inganta hadisin yana da kyau. Shine ibn al-Imam al-Ayni yace la ta'aruda, babu karo tsakanin waɗannan hadisai guda biyu. Fa inna hadha yakunu mimman lam yuhbas ala al-qantara. Sai ya ce abinda hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya nuna mana idan aka tashi a lahira musulmai kashi biyu ne. Akwai musulman da za su tsallaka gadan siradi, Allah ka samu ne. Amin. wanda ya tsallake gadan siradi idan ya isa gidan aljanna bai da jagora zai wuce. Wanda bai tsallake gadan siradi ba, kaga musulmai kashi na biyu kenan sun fada cikin wutan. Amma dai duk da haka, in dai auton da akwai imani ko mai dadewa za a fitar da su daga wuta a kai su gidan aljanna, to kaga ai basu ketare siradi ba. Tunda basu ketare siradi ba, idan sun gama zaman su a wuta, azabar da za a musu an gama lokacin ceto yayi. Idan an fitar da su, fa yutrafu ala babil jannati, wanda hadisi ya tabbatar, za a debo su ne a watsa su a kofar aljanna. Akwai wani rafi a kofar aljanna a nan, sai yake cewa yau kamar an yi kuna zalika fil jami'i. To daga nan shine mala'iku su za su kai waɗannan mutanen zuwa masaukansu a gidan aljanna. Mala'iku su za su nuna musu. Kaga ya gwada cewa wanda ya ƙetare siradi, to shi wannan ba a nuna mar gidansa. Amma wanda bai ƙetare siradi ba, to shi sai an nuna mishi. Kuma galibin malaman tafsiri suna cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna yuqalu lahum tafarraqu ila manazilikum fa hum a'rafu biha min ahli ad-dunya. Wanda galibin malaman tafsiri suna zaben hadisin Abu Sa'id al-Khudri, wanda suna nuna kamar shine wanda yafi inganta. Don haka yasa duk mutumin da ya tashi a lahira, in dai zai shiga aljanna, ba sai an markwatance ba, Allah zai kai shi. To wannan ya nuna mana falalar mutumin da ya yi tafiyaki ko da bai yi mutuwar shahada ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walladina kutilu fi sabilillah falan yudilla a'malhum, waɗanda aka kashe su a hanyar Allah, ko walladina qatalu fi sabilillah, waɗanda suka yi yaƙi a hanyar Allah, Allah ba zai ɓata aikinsu ba. Sayahdihim, Allah zai shiryar da su. Wa yuslihu balahum, kuma Allah ya gyara ayyukansu. Wa yudkhiluhum aljanna, Allah zai shigar da su aljanna. Arrafaha lahum, Allah ya sanar da su hanyarta. Allah ka sa makomarmu ita ce aljanna, ka gafarta mana kurakuranmu, ka inganta ayyukanmu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أكرم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.